Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalma Sigarba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Talata 17 ga watan Mayu shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da nake tafa da su, Ibrahim Abamu kanin labaran duniya.
To Mahmud, rundunar sojin Ukraine ta kwashi raguwar mayakanta da suka makale a kamfanin karafan nan na Azovstal dake Mariupol wanda Russia ta yi wa kawaiya. Fada ya barke a Tripolis babban birnin kasar Libya a yau din nan Talata, bayan da sabon Prime Minister da majalisar dokokin kasar ta rada yayi yunkurin karɓar iko. Sannan gwamnatin Amurka ta sassauta wasu daga cikin tsauraran matakan da aka dauka a diplomasiyance da bangaren tafiye-tafiye game da kasar Cuba.
Kanin labaran duniyar kenan. To a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa gwamnatin jihar Kano dake arewacin Najeriya ta tabbatar da mutuwar mutum biyar bayan wata fashewa da ta auku sanadiyar bindiga da wata tukunyar gas ta silinda ta yi a wajen masu walda.
Kuma wannan al'amari wuri ne na 'yan walda. Kuma 'yan waldan nan suna aiki ne wannan silindan ya bindiga ya tashi. Saboda haka ba bon bane. Idan mutum ka je ka yada abin da ba shi bane, to me zai yi maka kai?
A Najeriya har ila yau ana ci gaba da kace na ce dangane da janye takarar da wasu ministocin gwamnatin Buhari suka yi, za ku ji me masana shari'a suke cewa. A jamhuriyar Nijar kuwa masana a fannin tsaro na kira ga kasar Mali da ta janye matakin da take shirin dauka na ficewa daga gamayyar sojin hadaka ta yankin kasashen Sahel.
Wannan cewar sun ga sun hita da cikin kungiya tamu ta kasashen Sahel zai kawo Mali asara ta duka taimako wanda ake badawa.
Duk muna tafa da waɗannan rahotanni da kuma shirin noma tushen arziki hamma da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma dai bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan an wuni lafiya ga labaran. Rundunar sojin Ukraine ta yi aikin kwasar raguwar mayakanta a yau din nan Talata. Daga katafaren kamfanin karafan nan na Azovstal dake Mariupol, inda ruwan bababamai da Russia ta kwashe watanni uku tana ta yi, yayi rugurugu da birnin mai tashar jirgin ruwa. Jami'an Ukraine sun ce ko a jiya Litini an kwashe mayaka sama da 260, an kai wasu mayaka 53 da suka samu munanan raunuka zuwa wani asibiti a Novoyazovsk wanda ke gabashin Mariupol. A cewar mataimakiyar ministan tsaro Anna Maliyar, Novoyazovsk na ƙarƙashin ikon sojojin Russia da kuma 'yan aware masu ra'ayin Russia. An kai wasu mayaka 211 garin Olenivka wanda shi ma ke yankin da ke ƙarƙashin ikon 'yan tawaye masu samun goyon bayan Russia. A cewar Maliyar, wadda ta ƙara da cewa ƙarshenta dai za a yi amfani ne da sojojin da aka kwasa ɗin wajen musanyar fusunonin yaƙi da Russia. Yayin jawabin da yakan yi ga kasar ta kafar bidiyo a kowane dare, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ambaci batun kwasar sojojin daga Mariupol. Bari in jaddada cewa Ukraine na bukatar dawo da gwarazanta da rai, wannan shine tsarinmu, a cewar Zelensky. Fada ya barke a Tripolis babban birnin kasar Libya a yau din nan Talata, bayan da Prime Minister kasar da majalisar dokokin kasa ta nada Fadi Bashagha yayi yunkurin karɓar iko daga wata gwamnati mai adawa da tasa wadda ta iyadda ta mika wuya. Bashagha ya shiga cikin birnin na Tripolis da dare bayan cijewar da aka samu ta tsawon watanni biyu tsakanin gwamnatocin biyu kishiyoyin juna. To amma sai ya fice bayan 'yan sa'o'i yayin da birnin ya game da fada, a cewar ofishinsa. Wannan takaddamar na barazanar sake jefa Libya cikin yaki mai tsawo bayan ɗan kwanciyar hankalin da aka samu na shekaru biyu, ko kuma sake raba ƙasar gida biyu da gwamnati mai samun goyon bayan yankin gabashin ƙasar da kuma gwamnati da ke birnin Tripolis ƙarƙashin jagorancin Abdulhamid Aldaiba. Tunuma wannan takaddamar ta kai ga rufe wasu sassa na kamfanin man Libya, wanda hakan ya kai ga rage yawan man da take samarwa da rabi, wanda shi ke samar ma ƙasar kuɗaɗen shiga.
To an jima kadan Ibrahim zai sake dawowa da karshen labaran duniyar amma kafin nan bari mu duba wasu daga cikin rahotannin da muke tafa da su. Wata fashewa da ta auku a unguwar Sabon Gari dake jihar Kano Najeriya ta yi sanadin mutuwar mutum biyar kamar da hukumomi suka tabbatar. Jami'an gwamnati sun ce tukunyar gas ce da wasu masu walda ke amfani da ita ta haddasa fashewar a shagon wanda har ila yau yake dauke da wasu sinadirai. Wakilin muryar Amurka Baraka Bashir ta ziyarci inda wannan ibtila'i ya auku ga kuma rahoton da ta hada mana.
A safiyar yau ne aka ji wani gara mai kama da tashin bom a Sabon Garin Najeriya wanda ya yi sanadiyar rasa rayuka tare da raunata wasu da dama. Al'amarin da ya faru ne a Abacourt Road a wani shago da ke dauke da wasu sinadarai da ya kara hasa samun munan fashewar gas din. Wasu da abin ya faru akan idan su sun bayyana abin da suka gani.
Sakamakon mu muka fara kawo dauki sakamakon fito da matattu wanda suka ji rauni da kuma wanda suka mummutu. To abin da ya shafi da club da kuma gareji sannan da makaranta.
Mun je kara kawai muka tsallako muka duduba sai muka ga bomb da ya tashi. Saboda mun ga lokacin da abin ya tashi wanda suke wurin da yi kusa da wajen ma sun yi fishis a wurin. Tabbas akwai mai walda a wurin. Na ga wurin gaskiya abin bai tsari ba, na tausaya wa mutanen da aka kasance wannan abubuwan ya same su.
Dubban jami'an tsaro da 'yan sanda da sojoji da DSS da sauran jami'an tsaro gami da masu kawo agajin gaggawa ne suka halarci wajen. Mataimakin gwamnan Kano Nasiru Yusuf Gawuna ya buƙaci al'umma da su kwantar da hankalansu ba tashin bom bane.
Kuma wannan al'amari wuri ne na 'yan walda, kuma 'yan waldan nan suna aiki ne wannan silindan ya bindiga ya tashi. Saboda haka ba bom bane. Idan mutum ka je ka yada abin da ba shi bane, to me zai yi maka kai? Wani daɗi zaka ji? Me amfanin sa? Kun ba yanda za a yi gwamnati ko wani jami'in ta ko kuma mutum wanda yake mutum nagari ya so irin wannan al'amari.
Kamishinan 'yan sandan Kano Sama'ila Diko ya ce jami'an tsaro na iyakacin kokarin su na shawo kan al'amarin.
Jami'an tsaro duka, akwai sojoji na sama, akwai na ƙasa, akwai na ruwa ma, da kuma mu da civil defense da director DSS duk muna wannan wuri. Kuma mun tabbatar da cewa gas cylinder explosion, domin a wannan wuri akwai mai aikin welder wanda mun gano sunan shi akan sunan shi Vincent kuma daga Enugu State ya dade yana aikin welder a nan. Cylinder din nashi shine ya fashe kuma ya jawo wannan. Saboda haka muna kira ga jama'a kwantar da hankalinsu, ba bom bane kamar yadda ake tunani.
Daga kamar explosion din ya dan bugu ne wasu mutane.
Mun samu mutane yanzu biyar kenan.
Wanda gini ya rufa ya?
Wanda suka rasu. Sannan kuma mutum biyu sun san samu rauni amma ba da yawa ba.
Kawo yanzu dai an tabbatar da mutuwar mutane biyar da jikkata wasu da dama yayin da ake ci gaba da zakulo wasu da ginin ya binne su. Sannan al'amarin ya faru ne daura da wata makaranta ta Winners Kid Academy da ke kallon shagon da gas din ya fashe. Baraka Bashir, muryar Amurka daga Kano a Najeriya.
To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Ibrahim ya dawo da karshen labaran duniyar.
To Mahmud, wani babban jagora a kungiyar taliban mai iko da Afghanistan, ya yi alkawarin cewa kasarsa ba za ta ƙara yin barazanar ta'addanci ga Amurka ba. Sannan ya yi alkawarin cewa kwanan nan za a ji abin da ya kira wani labari mai kyau kan batun sake maida mata da 'yan mata makarantar sakandare. Muƙaddashin ministan cikin gida Surajuddin Haƙani, wanda shine kuma mataimakin jagoran taliban, ya sake jaddada wannan tabbacin a wata hira ta ba sabon ba da Kristin Amonfo ta CNN jiya Litini. Taliban ta sake samun ragamar shugabanci ne bayan da Amurka da NATO suka janye sojojinsu daga wannan ƙasa ta kudancin Asiya da yaƙi ya daidaita a watan Agusta da ya gabata. Sannan ta kafa gwamnatin da dukkanin jami'anta maza ne, wadda ta kira daular musulunci ta Afghanistan. A ƙarshe, Koriya ta Arewa ta sa sojojinta aikin tsaida yaduwar COVID-19 a cewar kafafen yada labaran gwamnati, bayan da mutane kusan 270,000 suka kamu da zazzabi a rana guda. Mutane shida sun mutu a cewar kafafen labaran gwamnati, wanda ya sa adadin waɗanda suka mutu a hukumance ya kai 56. Mutane sama da miliyan 1,483,060 suka kamu da cutar tun bayan da aka fara lura a ƙarshen watan Afrilu, wanda wannan adadi ya kai kashi 5.7 cikin 100 na yawan mutanen Koriya ta Arewar. Ƙwararru sun imanin cewa adadi na hakika na abubuwan da suka shafi cutar, wadda ake kyautata zaton nau'in Omicron ce, yayi matukar rufin abinda aka bayyana a hukumance. Wannan wadariyar kasar ba ta ma da wadataccen kayan gwaji kuma ta rufe kan iyakokinta tun a shekara ta 2020. Ba a tabbatar ko nawa daga cikin waɗanda suka kamu da rashin lafiya da baya-bayan nan ke dauke da cutar COVID-19 a zahiri ba.
A gaida Ibrahim ka almasi Garba wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya har ila yau wasu daga cikin ministocin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari na ci gaba da janye takarar da za su yi ta neman mukamai a zaben 2023, kama daga neman shugabancin kasar zuwa na gwamnoni. Daukan wannan mataki na zuwa ne bayan wata liyafar bankwana da fadar shugaban kasar ta yi wa ministoci a makon da ya gabata. To ko yaya masana shari'a suke kallon wannan al'amari? Wakilin muryar Amurka Shamsiyya Hamza Ibrahim ta yi kokarin lalubo mana amsar wannan tambaya.
Idan za a tuna, sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya, Boss Mustapha, ya fito da bayanin ƙararra da ke cewa duk wanda lamarin ya shafa ya mika takardar ajiye mukaminsa a rubuce, ya kuma mika ragama ga ƙaramin minista a ma'aikatarsa. Kuma a jiya Litinin ne aka kai ga wa'adin ƙarshe da shugaba Muhammadu Buhari ya bada umarnin cewa duk wani minista ko mai rike da mukamin nadi a gwamnatinsa da ke sha'awar takarar mukamin siyasa da yayi murabus. Masanin shari'a a ƙasar Barista Ibrahim Bade ya bayyana cewa
kaman ya nuna in za ka yi takara akwai conflict of interest, ba zai wuce ka yi takara ba at the same time kuma kana rike da public affairs. The electoral bill ya riga ya yi stating duka wannan abubuwan, section 48(12), I think. Ba zai yiwu kana public office ba and kuma kana so ka tsaya election na takara kuma ya zama ka rike wancan office ɗin da kake da shi, ko a minister ko a wani abin nan, sannan kuma ka ce at the same time kuma za ka tsaya takara. Tunda su sun ƙi yin abin da ya kamata yi, shugaban ƙasa ya fito yake to kowa ya bar abin nan, aka ba su stated time which was yesterday. Some of them sun withdraw and some of them kuma they chose to continue with the political appointment.
Yanzu a yanzu dai an samu labarin sabbin waɗanda ake jin majiya na cewa sun dawo don kare kujerunsu da suka hada da ƙaramin ministan Peter Timfrey Silva da ministan mata Mrs Pauline Talin, batun da masanin harkokin siyasa Faruk Bibi Faruk ya ce fargaba da tsoron kar a yi biyu babu yasa hakan.
Saboda amfanin mukamin ya fi neman wani mukamin wacacar amfanin mukamin na shekara ɗaya, ya fi tunanin neman wani mukami na shekaru a gaba, saboda ana ganin cewa za a sa kuɗaɗe da yawa sannan kuma hidimar da ake son a yi wa mutane ba ita ba ce a gabansu, abinda za a samu ne a gabansu. Don hidimar da za ka yi wa mutane ne ko shekara goma ne za ka sa, don kana da buƙatar ka taimaka wa mutane za ka yi haula da koma menene don ka nemi mukamin da za ka yi wa mutane amfani. To shi kuma na uku shi ne shugaban ƙasa ya mamaye su da suka yi wannan lissafin ba tare da hana su ba, ba tare da ce musu a duk wanda zai yi ko da yawancin su ce sun sami shi sun nemi ba ya sa ne kuma kawai kasan sai zo kuma wanda ya fito din bai bar mukamin sa ya sauka daga gwamnati, so da yawa ba su tunanin za su samu kansu a wannan tunani.
To ko a wani matsayi mukamin nasu yake a yanzu ta fuskar doka? Ga dai abin da Barista Buhari Yusuf ke cewa.
Dawowarsa aiki yana yiwuwa ne idan aka bi ka'ida guda biyu. Na farko shi shugaban kasa ya sake mai da su kan mukamin ne, kuma mayarwa senate su sake zama a kai, amma baya yiwuwa kana so kana kaiwa kasuwa bayan an karba ka an biya ka ce kai an gaiwa da abin ka ba yiwuwa. Wannan shine ainihin dokarin kire a doka da kowa ya sani ba su da hurmi yanzu a doka, har duk wanda shugaba ai shugaban kasa bai muka liyafar bankwana sai ya yadda da ya karbi a tsokacin ka na barin aiki.
A bangare guda wasu daga cikin waɗanda suka ajje neman takararsu sun hada da ministan shari'a Abubakar Malami da ya so gwada takarar gwamnatin jihar Kebbi, sai kuma ministan kwadago Chris Ingigi da ya so shiga jerin masu neman takarar shugabancin ƙasa daga yankin kudu maso gabar, da ke cewa ba a taba ba wa ɗan yankin dama ya yi takarar shugabancin ƙasa ba. Abin jira a gani shine matakin da fadar gwamnatin ƙasar za ta ɗauka a nan gaba. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ta yanzu kuma sai makwabciyar Najeriya wato Jamhuriyar Niger. Inda masana a fannin tsaro suke ci gaba da tsokaci kan matakin janyewa daga harkokin kungiyar G5 Sahel da gwamnatin mulkin sojin Mali ke shirin yi. Matakin da suka ce zai iya janyo cikas ga tsaron kasar ganin irin muhimmiyar rawar da rundunar haɗin gwiwar ta Sahel ke takawa wajen yaƙi da ta'addanci a yankin. Wakilinmu da Amurka Yamai Suleiman Muni Barma na dauke da ƙarin bayani.
A sanarwar da ta bayar, gwamnatin mulkin sojan Mali ta zargi kasashe mambobin kungiyar ta G5 Sahel da nuna rashin adalci a bisa la'akari da yadda ta ce sun hana wa kasar ta Mali shugabancin karɓar kungiyar a wani lokacin da kamun ludayi ya zo gare ta. A cewar tsohon ministan tsaron kasar Nijar Kallamu Tari, wannan mataki raguwar dubara ce.
Wannan cewar sun kai sun hita da cikin kungiya ta mu ta kasashen Sahel zai kawo Mali asara ta duka taimako wanda ake badawa, wanda ya shahi cigaban kasa, wanda ya shahi ayyuka waɗanda za su canza wurare inda muke da matsalar tsaro a Rijiya, a kawo taimako na wannan noma ko na hannun kiwo ko lahiya da sauransu waɗanda ake yi cikin wannan tahiyar ta G5 Sahel. Kuma za su hitar da sojojinsu waɗanda ke cikin ƙungiyoyi na horo na soji waɗanda gare mu a cikin G5 Sahel. Wannan duka asara ce ta Mali. Kenan G5 Sahel wannan abu bai ce mata komi.
Yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel na daga cikin ayyukan da kungiyar ke mai da hankali a kansu ta hanyar rundunar haɗin gwiwar ƙasashe biyar mambobin G5 Sahel, abinda ya sa ake ganin ficewar Mali na iya mai da hannun agogo baya. Sai dai a cewar Kallamu Tari,
ko iyakar mu ta Nijar ko iyakar mu ta Burkina ba su da kowa, kuma yaƙin wannan da ake ba arewa bane ake yin shi, ba iyakar Burkina Faso bane inda su suke yaƙi da su da ƴan Rasha din, ba iyaka da Burkina Faso bane, ba iyaka da Nijar bane, ba iyaka da Mauritania ne ba, tsakkar kasar su ne suke yakin. Sai bara ne mufti ne, banjagara ne, duwanza ne kake yi. Wannan garuruwa tsakkan Mali ne wannan yaki yake, bai kawo gare mu ba. Mu kadai ne ke kara kanmu da kanmu, iyakar mu da su, babu soja ko ɗaya nasu.
Sabon matsayin da hukumomin Mali suka ɗauka tun bayan tagwayen juyin mulkin da aka fuskanta a ƙasar a wani lokacin da har yanzu ake cikin halin rashin tabbas game da shirye zaben demokuraɗiyya shine abin da ake ɗauka a matsayin dalilin da ya sa ƙasashen G5 Sahel suka hana wa Mali ɗare kujerar shugabancin ƙungiyar, in ji mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum Abdurrahman Alkasum.
Wannan digingire da suke yi dauke da ƙwaryar nunu ga kansu su shugabannin ƙasar Mali ba gammu, ba za a yarda ba a basu wata kungiya irin haka nan mai muhimmanci su dauki jagorancin ta su kai yankin gaba ɗaya su tusa shi cikin wata matsala wadda a gaza ma gaba ɗaya ta ina za a tunkara abu. Wannan shi yasa shugabannin suka ki yarda su ba da jagorancin wannan kungiya mai muhimmanci saboda take-taken su.
A shekarar 2014 ne kasashen Niger da Chadi da Burkina Faso da Mauritania da Mali suka kafa kungiyar G5 Sahel da zammar karfafa hulɗa a tsakanin su. Tabarbarewar tsaro a wannan yanki ta sa shugabannin waɗannan ƙasashe kafa rundunar haɗin gwiwar G5 Sahel a shekarar 2017 da nufin yaƙi da ƙungiyoyin ta'addanci, sai dai mutuwar shugaba Idris Deby na Chadi da juyin mulkin da aka fuskanta a ƙasashen Mali da Burkina Faso sun yi sanadin gilkushewar harkokin wannan runduna. Lamarin da hatta sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana damuwa akan faruwarsa kamar yadda ya sanar a yayin ziyarar da ya gudanar a baya-bayan nan a nan Nijar. Suleiman Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Kan za gogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 na safe ne da minti 18 hudu kenan ne ma da minti 18 a can birnin na Yamai, Najeriya, Kamaru da Chadi, wato karfe 3 kenan da minti 18 a kasar Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. kazalika muna nan koda yaushe a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattaunawa da babban jami'in sashin nazarin abinci da noma tare da kiwon dabbobi karkashin hukumar MOFA a Ghana, Malam Jafar Dankwabiya, bisa koke-koken da manoma ke gabatarwa na yau da kullum. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, wakilin Makumasi Hamza Adam ya tattauna mana da wasu manoma kan irin matsalolin da ke ci musu tuwa kwarya. Amma kafin nan, ga ci gaban tattaunawarmu da Malam Jafar Dankwabiya.
Ba aikin da bai da masala, amma in aka zamna aka ce a aikin noma shi saboda nashi masala na da yawa. Masalan shi duka shine muna jiran ruwa ne na hadari yayi. Inda ba don wannan ba, da ranna ka galo dama ka bude ma abincin ka ruwa, in bai son ruwa ka kulle mai ruwa, shi muke kira irrigation system. Mu aje hanyoyin da zai taimake mu in an samu abincin da yawa. Abu biyu ne shine ya zamu iya mu fidda abincin nan daga gona ya kai gari ko ya kai cikin kasuwa. Dole ba mu ya mu yi haka she in mun samu hanyoyi masu kyau, hanyoyin da za a iya a dauki abincin nan a kawo gari. Wani lokaci ana iya a yi noman abincin ya saura cikin gona ya kuma fara sirowa saboda an kasa daukan abincin a kai gari. Sannan cikin infrastructure da muke magana shine wurin ajiye abinci. Yau koya kuka samu abinci, muna magana manyan kasashen ga US da sauransu suna da abincin da suka ajiye na gaba in terms of in lokaci ya zo yayi musu wuya. Yau mu nan mun ce muna da buffer stock. Da buffer stock sun yi kokari sun yi warehouses wurin ma'adanan abincin kenan. So far an yi ai mana kaman 80, amma 80 da kanshi ya wani irin amfani ake yi da shi? Har gobe manoman mu ba su da wurin da za su aje abinci, saboda me shi kuma yana tsoron ya zan yi in yi noma in kare ban da wurin da zan aje abinci ya bata, shi je da shi kasuwa in ya takofan da zai samu ko kubun da zai samu haka zai karbi ya zo gida, ya zo yayi noma, bayan noma bai iya ya ciyar da iyalin shi. Gobe mun samu ragowa cikin waɗanda za su yi mai za su yi noma. Shisa masalolin suna da yawa da ya kamanci mu da kanmu mu duba mu magance su, ba dole ne shede mu sai muna jiran external ko mutanen ɗan kasan waje su zo su taimake mu ba. Mun iya mu taimake kanmu, kuma noma shine mafitan mu. In muka gyara shi muka sarrafa shi da kyau, shi ya gyara sauran wuraren da gwamnati ke neman mafita kansu kaman services da sauransu, amma noma shine mafitan mu Ghana.
Sai dai kuna yi tattaki zuwa wasu gonaki a inda na tattauna da wasu manoma ga dai bayanai da suka mini bisa matsaloli da suke fuskanta.
Sunana Abdul Fattah Sa'id, ina noma albasa da ayoyo da sure da kabai da su salai. Problem mu shine yanzu haka shine batun ruwa. Ruwa na damu ba ruwa yanzu. To yanda muke noma na mun rerete. Yanzu in kana noma ika abinga 20 sai ka kire 10 abinga takin zamani shike damu mu yanzu haka fa yanzu. Yanzu kayan ga duka yana so takin zamani ba wani. Bayan shi lashiya muna sai 1.2, amma sai karan gade muna sai shi abin ga 5 million. 5 million ba mu yi mushi, kana bar aikin mu nana koma baya shi.
Muna noman ayaba, muna kiwon kifi, muna kuma yin albasa, muna yin shure da ayoyo da alif, kuma muna yin cabbage kuma. Amma saboda rashin ruwa ya sa ba mu ya muna yin duka, kamar misali a ringa albasa da cabbage ba mu ya muna yin nomen wannan saboda rashin ruwa. Muna iya mu yi shi ruwan ya zo ya kai wani lokaci ba mu samu ruwa, muna ba kaya isa sai bari kayan ya bata, ya bari ma aikin mu bai cin gaba. Kayan kuma ina need fertilizer, kuma yanzu ga batun fertilizer yayi wuya isa bamu iya muna samu muna sikan da.
Na tuntubi daya daga cikin manyan jami'an sadarwa na gwamnati, Malam Muhammad Awwal, ya dai yi mini bayani kan matakan da gwamnati ke dauka domin ganin an shawo kan wannan matsala.
Tsofin fertilizer maganar gaskiya shine gwamnati da kanta ta sanar da mutane kaman fertilizer yayi tsada, saboda samun shi ma a sai yana da wuya, don muna dokan kaman 30% kaman kashi 30 dubbaki da muna samun shi daga Russia ne. So yonga abin da ake yi ta yar daga Russia nan ba a samu wannan, shi sa wannan ci kasu ya zo a cikin sa. Amma gwamnati na duban wani hanyar da za a bi a taimaka saboda mutane su iya su samu su sa da gonakinsu. Na biyu shine batun irrigation da muka fara, kasan gwamnati ya fara abin da ake kiran shi one village one dam. Shine in ka je kowane kauye akwai dam wanda aka yi da za a taimaka ko da yaushe, in lokacin ba lokacin ruwa bane ko kaman yanda Metro Meteorological Service suka fadi kaman an yi wuyan ruwa lokacin sun iya su doki su yi noma da shi. Amma ka duba abinda gwamnatin gaya na farko shine Akotono Irrigation Dam daga Upper East, wannan an rehabilitate an fara aiki shi, sa ana iya shuka vegetables daga wurin. Sa'annan na biyu shine shi One Village One Dam, nan kuma ya taimaka a hannun yanda za a yi a samu a yi gonakin nan. Amma an karbo batun wa'anda ke magana batun loan da aka ce yanzu loan in zaka karbi ruwa da ke kai yana 35, in ka duba gaskiya a 2016 shi yana 35, amma younger saboda an karbo policy rate lokacin da yake kashi 35 policy rate, wanda kamar yadda Bank of Ghana suke ba bankuna nan shi rancin nan shi yana 25.5, yau an zo da shi 17.8%. in ka duba highest da zaka samu Ghana ga shi ne 25%, even though muna ga kila ya je tsama kadan, amma bai kai yanda aka ce 35 nan. Gwamnati wayannan shirye-shirye yana yi ne saboda yanda za a yi dollar ne ya samu saya uri kudat.
Masu sauraro, anan za mu dace a cikin wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu makon gobe, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da kuma wakilin maku Masi Hamza Adam da kuma Jule Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya ce, salam VOA Hausa. Ficewar da kasar Mali ta yi cikin kungiyar G5 Sahel, Allah ya raka ta ki gona. Sauran kasashen da suka rage cikin kungiyar kuma Allah ya ba su ikon cika alƙawuran da suka yi wa juna. Sako daga Namairo Umar Makira da Yahya Danno Azare. Sai sakonmu na gaba ya ce, salam VOA Hausa. Muna jajantawa al'ummar jihar Kano bisa fashewar wani abu mai kama da bomb a wata makaranta da ke hanyar Sabon Gari. Da fatan mahukunta za su faɗaɗa bincike domin gano hakikanin faruwar al'amarin. Wasiƙa daga Yahya Danno Azare da Namairo Umar Makira da Umar Abubakar Odoji Azare tare da Baba Uba mai bakin mai babbar tasha Azare daga jihar Bauchin tarayyar Najeriya. Sai sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Salisu mai shinkafa daga ƙaramar hukumar Song a jihar Adamawa. Shi kuma cewa yayi assalamu alaikum VOA Hausa. Dan Allah ku bani dama in jinjinawa hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya, wato EFCC, bisa kama akan ta General Ahmed Idris akan zarginsa da karkatar da wasu kuɗaɗe. To muna fata in har wannan zargin ya tabbata, hukumar EFCC za ta gurfanar da shi a gaban kotu domin a yanke mai hukunci daidai da abin da ya aikata. To mun gode, ku ci gaba da aiko mana da sakonninku.
Yanzu kuma ga labarai a takaice.
To Makut, rundunar sojin Ukraine ta kwashi raguwar mayakanta da suka makale a kamfanin karafan nan na Azovstal da ke Mariupol, wanda Rasha ta yi wa ƙawanya. Fada ya barke a Trablus, babban birnin ƙasar Libya, a yau ɗin nan Talata, bayan da sabon firaministan da majalisar dokokin ƙasar ta naɗa ya yi yunkurin karɓa iko. Sannan gwamnatin Amurka ta sassauta wasu daga cikin tsauraran matakan da aka ɗauka a diflomasiyance da ɓangaren tafiye-tafiye game da ƙasar Cuba.
To masu sauraro, da kuma kamu kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya ta ni gabatarwa, da kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗinsa, sai injininmu wato John, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na dare idan Allah ya kai mu, sai dai kada ku yi nisa domin ga shirin yau da gobe.